سيدنا محمد.
ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
الله سبحانه وتعالى اجتمعوا ان الغايه تقريبا تتعلم في سوره
من يبياني جيا جمدا ابندا وانا ايه تقنصا kuma yi bayani wannan aya ita ce mafi tsawon aya a cikin Alkur'ani kuma ta zo da hukunce-hukunce masu dama wanda malamai suka istinbadin hukunce-hukunce ba su tarin yawa a ƙarƙashin wannan aya guda ɗaya. Za mu tattauna yanzu a kan wasu fa’idoji guda 41 wanda wannan aya ta ƙunsa. Na farko shi ne wannan aya tana magana a kan halascin duk dangogin abin da ya shafi bashi matuƙar babu ruwa a ciki. Duk wata mu'amala ta bashi, ma'ana ka ba da kaya a kawo maka kuɗin, ko ka ba da kuɗi a kawo maka kayan, salami kenan. Ko kuma a baka kuɗi karanta ka dawo da shi, ko a sa ka aiki ace za a biya ka kuɗi a rubuta, ko kuma kai aure ba sadaki a rubuta, ko ka zo karanci kuɗi, ko ka sai gida ko gona ko dabbobi ko tufafi ba ka da kuɗi a rubuta. Wannan aya tana nuna halascin irin wannan mu'amala, matukar an kauce ma mu'amala da kuɗin ruwa, wanda ayoyi da dama a baya suka yi bayani. Sannan abu na biyu, tunda wannan aya ta halasta ciniki, wanda zaka bada kaya a kawo ma kuɗi, ko ka bada kuɗi a kawo ma kaya, to irin wannan cinikin dole ne a ayyana yaushe za a kawo kayan, kuma dole a ayyana yaushe kuma za a bada kuɗin in kayan aka bayar. In kayan aka bayar, za a bada kuɗin, kuɗi aka bayar, yaushe za a kawo kaya. Dole ne a siffanta kayan, a kuma faɗi kalarsu, a faɗi nau'insu, a faɗi yawarsu, a faɗi ƙarkansu. Saboda kada a zo kawowa a kawo wanda ba shi aka yi yarjejeniya ba. Ka siyi abu a kan sifa, an ce maka akwai kaya mai nau'i kaza, mai kala kaza, mai yawa kaza, ɗan kamfani kaza, kuma wanda aka yi shi a shekara ta kaza, akan haka aka gina cinikin ka bada kuɗi. To kaga idan an kawo bai cika waɗannan sharuɗan ba, tunda kun yi sharuɗan a rubuce. Na siyi kaza a gurinsa, mai yawa kaza, in mai yawa ne, in mai nauyi ne, mai nauyi kaza, in wanda ake kirgawa ne adadi kaza, in wanda ake aunawa ne nauyi kaza, in wanda ake auna tsawonsa ne mita kaza, ko yadi kaza, kuma yadin kala kaza, kuma nau'i kaza, kuma ɗan ƙasa kaza, kowa da sunansa, ko? Sannan kuma wataƙila ma a ce kala kaza. To in wannan kalar ta zo ba ita ba, dama ga shi a rubuce, ba haka aka yi ba, sai a baka kuɗinka, ko kuma a yi maka ragi gwargwadon yadda aka tauye maka sharaɗin da aka sanya. Wannan da an ciro shi daga iza ta dayan tumbidenin ila ajalin musamman faktubuhu. Sannan abu na uku shine, ya kamata wajibi a rubuta wato dukkan wani ciniki da aka yi, matukar ɗaya daga cikin abubuwan nan ba su zo hannu ba. Duk cinikin da kaya bai zo hannu ba, ko kuɗi bai zo hannu ba, kaya ya zo hannu, ana jiran kuɗin. Ko kayan aka ba ana jiran kuɗin, ko kuɗin aka ba ana jiran kayan, ko kuma rance aka ba mutum zai kawo zuwa wani lokaci, ko mudaraba aka yi zai ba da kaya, ko sharika za a yi, to ya kamata a rubuta, don in matsala ta taso a koma zuwa ga wannan rubutu domin tantance abinda ya ƙaru ko ya ragu, ko abinda aka saba, ko abinda ya bambanta. Wannan shi ma wannan aya abu na uku tana nuna mana. Wannan rubutu wajibi ne ko mustahabi? Malamai sun ce wajibi ne, wato a rubuta ɗin, domin shi zai kauda matsala, shi zai kauda saɓani, shi zai kauda gardama, kuma da shi alƙali ko mai sulhu zai amfani idan an samu rikici. Sannan abu na huɗu a cikin wannan aya, Allah ta'ala ya yi umarnin mai rubutu ya yi rubutu tsakanin masu ƙulla ciniki mutum biyu. A ina muka ciro wannan? Idan mutum biyu za su yi ciniki ko za su yarjejeniya, a samu mutum ɗaya rubuta. Wale katub bainahum katibun bil adad, bainahum ya nuna tsakanin mai siye da mai siyarwa, to sai kuma shi mai rubutu ya rubutu a tsakaninsu, shi ne ma'anan tsakanin su biyun. Sannan abu na biyar, wannan aya tana karantar da mu wajabcin ya zama shi mai rubutun ya yi rubutu da adalci. Ina aka ciro? Bil adil, ko? Katibun bil adil. Saboda haka dole ya zama ya yi rubutun nan da adalci. Menene adalci a wajen rubutu? Shine kada a ƙara, kada a rage, kuma a yi rubutu wara-wara, kuma a yi shi dalla-dalla, kuma a yi shi da yaren da kowa yake iya karantawa, kuma a sa kalmomin da babu fuskoki da yawa a cikinsu, wanda ba za su kawo ruɗu ba, kuma a rubuta adadin kuɗin, a tabbatar a rubuta su a nan, ba a rubuta su a figa. Sannan kuma wato abu na shida shine wajabcin wato kardadon adalci a tsakanin mai rubutu da mai bada bashi da mai karɓar bashi, ya zama cewa an samu wato adalci a tsakanin waɗannan ɓangarori, domin kada ya zama an tauye ko an ƙara ko an rage ko kuma an yi rubutu. Allah ya tanana ta wannan. Sannan na bakwai, wajibi ne ga wanda zai rubuta wasiƙar ciniki ko kuma zai rubuta agreement na ciniki, yanzu dama akwai lauyoyi ƙwararru ma akan wannan fannin, ya zama cewa yana da ilimin rubuta irin wannan fannin, ƙwararre ne dama a fannin, ba haka kawai aka tsinto shi akan hanya aka ce ya rubuta ba. dan wani ya taba yin wannan ya tsunto wani akan hanya ya rubuta masa wasiƙa she ta sake ci shi yace ya sa ɗaya shi kuma ya sa uku to kaga wannan ayi matsala ya jefa shi a matsala kuma an zo an shi yana cewa ɗaya yace a rubuta shi kuma wancan yana cewa uku yaje yace ya rubuta to kaga ba daidai bane ka ha'inci mutumin da ya sa ka rubutu tunda yace ka rubuta ɗaya ɗayan yake nufi in yana son uku ba sai ya faɗa ba kuma wasiƙa an taje an samu hujja kaga an zo raba rigima za a samu matsala sosai to haka nan kuma wato abu na takwas za a yi aiki da wannan rubutun idan wato ya zama an samu amincewa daga dukkan ɓangarorin guda uku ɓangare na farko wanda aka rubuta ya karɓi bashi ya amince da abin da aka rubuta to ga wurin sa hannunsa dama wajen sa hannun nawa ake yi ne wani za ka ga a jikin sa hannun rubutu na agreement sai a sa wajen sa hannu ma wajen biyar ko shida mai rubutu ya kawo mutum biyu mai karɓa ya kawo mutum biyu in ka sa hannu a nan sai shaidinka guda biyu su sa hannu a ƙasa shin ya sa hannu a nan sai shaidinsa shi ma guda biyu su sa hannu a ƙasa sai shi kuma lauyan da ya shiga tsakani ko shi mai rubutun shi kuma ga gurin da zai sa nasa hannun kaga sai kuma ya buga stampinsa ya kuma liƙa wato daginsa na cewa wannan takarda ta zama tabbatacciya sai a yi kwafi-kwafi a ba da kwafi ga duk wanda yake cikin wannan yarjejeniya ya aje kwafi ko da wani abu zai taso shi lauya ya aje kwafi shi mai karɓar kuɗi ya aje kwafi wanda aka ba kuɗi ya aje kwafi shaidu ma a ba su kwafi-kwafi su aje wannan shi ma yana cikin abin da za a lura da shi a cikin wannan wato aya sannan abu na tara kada a kirawo ka rubutu na abin da ya shafi yarjejeniya ko ta ciniki ko ta bashi ko ma wace irin yarjejeniya ce wacce take buƙatar rubutu gashi Allah ya maka baiwan ka iya ko ka ƙware ko ka goge don malama sun ce ba laifi ma a biya ka kamar yanzu wanda ya mai da sana'a shine irin wannan rubuta wasiƙun aure da na kasuwanci da na kaza da na kaza ita fa harkar duniyar nan komai fa ana son a zauna lafiya a dinga yin sa a rubuce cigaban al'umma ma yana da alaka da rubutu na sha faɗa cewa ya kamata a ce muna rubuta certificate aƙalla guda biyar zuwa shida a ce duk kana da su a hannunka na farko na haihuwa inda ana yin takardar haihuwa ai da za mu iya sanin a shekarar nan mutum nawa ka haifa a Najeriya amma yanzu mafi yawa duk wanda zai faɗa sai dai ƙiyasi ko rudu ko kuma kawai shaci faɗi tunda ta wace hanya ka gane to ma wanda ba sa zuwa asibitin in an haihunfa da masu haihuwa a gida sun fi yawa ma akan masu zuwa asibitin tunda kula ana ta wayar da kan mutane in za a haihu a dinga zuwa asibiti amma wasu ba sa son zuwa kuma zuwa asibiti yana da muhimmanci domin wata ran ɗan ya karkace a asibiti za a gyara wata haihuwa za ta zo da matsala a asibiti za a duba a tabbatar da ingancin kwanciyar yaron da yadda za a haife shi lafiya saboda haka kun ga da an daji haihuwa a asibiti ake yin ta kaf ko wanda ya haihu ma ko da ba asibiti bane zai je a yi masa certificate na haihuwa to da yanzu zamu iya sanin mutanen da aka haifa a shekarar nan a Gombe a Kano a Bauchi a Sokoto a Maiduguri zamu iya sanin mutum nawa ake haihuwa wannan yana da muhimmanci a zama akwai wannan certificate din na biyu shine na aure idan mutum ya zo aure ya kamata shi ma a bashi certificate don mu san adadin waɗanda suka yi aure a wannan shekarar a ce akwai adadin na Gombe da na Kano da na Sokoto da na Maiduguri duka inda musulmi suke ya zama muna da wannan tsarin ya zama an rubuta duk auren da aka yi ya zama kamar yadda mu yanzu muke da doka a Kano kowane masallaci zai daura aure sai an kawo masa shaidar an yi gwajin lafiya sannan mafi yawan masallatan sun daura auren sukan bayar da certificate na daurin auren nan wasiqatu aqdin nikah sukan ba da wannan wato wasiqa wacce take nuna an daura aure a wannan masallacin rana kaza ga watan kaza kuma wannan tana taimaka mana a hizba tana taimaka wa alƙalai tana taimaka wa zauren sulhu tana taimaka wa fadar sarki in an samu matsala wannan takarda aka ce a kawo ta to kun ga ta biyu kenan na uku idan mutum zai auren ya je wajen asibiti a bashi shaidar cewa lafiyar salau cututtukan da ake ganin suna yaduwa ko suna sir ana daukar su kuma gashi za a yi mu'amala ta kusa da kusa tsakanin miji da mata idan wani yana da ciwon da zai sa ma ɗayan to kaga ya kamata aje asibiti a tabbatar da cewa in ma akwai ciwon ya za a warkar da shi kafin ai auren ko kuma ya za a zaunar da shi a jikin mai ciwon wancan ba zai dauka ba ko kuma ya za a warkar da shi ko kuma a fasa auren gaba ɗaya saboda wannan larurar ciwon da ana iya yi tunda ba cuta ba cutarwa bai kamata ka cutar da mace ba ita ba bai kamata ki cutar da kai ba tana dauke da ciwo tai shiru ta zo ta saka maka ko kana dauke da ciwo kai shiru ka zo ka saka mata karshe ka zo kai ajalinta ko tai ajalinka ko kai ajalin juna to kaga wannan shi ma yana da muhimmanci a kashi sannan na hudun an samu rabuwa aure ya kamata shi ma a bayar da wannan takaddar certificate of divorce ko wacce ake rubuta a koto a hisba ina ne da ana rubutawa to shi ma auren mafi yawan an zo saki a daki ake yi an yi aure a fili sai a saki a boye ya kamata in za a yi saki shi ma ka nemi ƙwararru ka tambaye su ina son saki matata waye ake yin saki to da ana neman shawara ƙwararru kafin a yi saki to da sakin ya ragu domin ka samu ƙwararre zai ce to me ma dalilin yin sakin ne sai ji wani dan abu ne kankani sai ce wannan abe ma kai dalilin da za ku rabu ba ka kirawo ta kawai ku zo ku zauna ku tattauna in kuma za a rabu to ka san rabuwa fa tana da nata haƙoƙin yadda ka auro ta da haƙoƙi haka in za ka rabu da ita da haƙoƙi na farko tana da ciki ko kuna da ƴaƴa tsakaninku in ba kana da ƴaƴa ka saki mace da ƴaƴa biyar to kowane yaro sai ka ci gaba da bashi kudin abinci har shekara 18 na'am har sai ya kai 18 kana ci da shi saboda ka in su biyar ne kowannen sai yana cin 1000 da safe yana cin 1000 da rana yana cin 1000 da dare kaga zaka dinga bata 3000 sau biyar nawa kenan 15 zaka dinga bata kullun ta duniya domin abinci kadai banda magani banda sutura banda duka waɗannan ba su shiga ciki ba sai ka kama mata inda zata zauna sai mutum ya ce a to in haka ne ba to a fasa sakin mama na tunda in a gida ne abinda take cin baya kaiwa hakan to kaga ashe kenan ana bayyana saki za a yi saki ana neman ƙwararru su ba da shawara kafin a yi saki to shi ma sakin zai ragu to in kuma an tabbatar sakin shi yafi dacewa a yi duk an shirya wa sakin an shirya mata haƙoƙinta bayan rabuwa da haƙoƙinsa bayan rabuwa da haƙoƙin yara bayan rabuwa da wanda zai rike su da inda za su zauna da karatunsu da lafiyarsu da iliminsu da tarbiyarsu duka an gama tsarawa to sai a rubuta takarda a bashi shi ma certificate na rabuwan aure shi ma ne ya kamata a ajiye shi ta nan za mu gane an yi aure 5000 1000 ya mutu misali to kaga mun gane cewa ashe rasuwar ba ta kai yawan abin da ake yi ba ko kuma an yi aure 5000 6000 ya mutu misali kaga ta nan za mu gano ashe mutuwa auren da ake ma tafi yawan auren yawa to kaga ta nan sai mu ga ya za mu daidaita cikin wa'azi da karantarwa da faɗakarwa yadda za a ja hankalin mata su daina fitowa kuma za a ja hankalin maza su daina sakinsu sannan an mutu kuma akwai na mutuwa ko in an mutu shi ma a je a rijistar gawar a asibiti a ba da certificate na mutuwa yadda ta nan za mu iya gane a shekaran nan mutum kaza ne suka mutu amma yanzu da an ga baka motsi ko sai a yi ma wanka a ce Allah ya ji kansa wani ba mutuwa ya yi ba ma da an je an kai wa ƙwararru sun bincika da kyau wallahi za su ce wannan a ɗan jira ba mutuwa ya yi ba amma a gida ne kawai da an ji baka motsi sai a ce Allah sarki ya mutu a kawo ruwan ɗumi a yi masa wanka sai a maka wanka da ruwan ɗumi a ɗauka wani ana tsaka girgiza na ana tafiya za ka ga ya yi tari ya miki wani Allah ya taimake shi ma sai an gama shiri kam za a zuba ƙasa sai a ga ya yi motsi sai a ce wa ya dawo ba dawowa ya ba dama ba mutuwa ya ba wanda ya mutu zai dawo ne cikin sauki to saboda haka rashin sanin waɗannan kunce-kunce kuma a ba da certificate na wane ya rasu a rana kaza ga watan kaza a ajiye kun ga ta nan za mu gane yawan haihuwanmu yawan aurenmu yawan sakinmu yawan masu lafiya da marasa lafiya a cikinmu yawan mutuwa da ake yi sauran takardu kuma komai za a yi a yi takardar siyan gida takardar ba da gida takardar ba da kyauta takardar wakafi komai a yi shi a rubuce wasiya ce a yi a rubuce ciniki ne a yi shi a rubuce sai ka ga mutum ya ɗara takardu ɗumi in za ka ga banki sai su baka takarda mai shafi wajen 60 su ce wai ka karanta in ka ce ai ba ka karanta su ce su sa hannu a ƙarshe saboda duk abin da zai zame musu matsala sun riga sun sa shi a ciki kai kuma sun baka da lokacin da zaka ji duka karance sai kawai mutum ya ce ina wajen sa hannu to da ka sa hannun nan sun kama ka naka samu problem kace sai su ce duba takarda a ciki duk mun sa maka sharadi kai ne baka samu lokaci ka karanta ba to mafi yawa ba ma san karanta sharadin an ba mu na takarda ko na kamfani ko na kaza sauri muke kai mu sa hannu to wani abu zaka je ka sa hannun da zaka daure kanka duk asarori sun dawo da su kanka kuma ka ce ka yadda duk bala duk abin da ya faru sun ce yana kanka kuma ka je karshe ka sa hannu baka samu kwararre ya karanta ma ba baka samu da sai ga sun yi ma takardu mai yawan da baka da lokacin karanta ko ba ka suke ba da takardu ba duk wanda zaka ya baka takarda shafi 20 sai je can karshe ya ce accept eh agree ko accept to kai kuma sai ka ce kai wannan abin yayi yawa ina gurin accept din sai ka je ka sa kawai hannu to ka kama kanka in baka karanta ba saboda haka wannan yana da kyau a dinga tsare wannan sannan mas'ala ta 10 wanda ake bi bashi wanda ya karbi bashi shi zai faɗi abin da za a rubuta walil ladzi alaihi alhaq wanda ya karbi bashi domin shine ikirari yayi ikirari la uzra liman aqarra tunda ya riga ya ce ya karba to shi ya kamata ya rubuta kuma shi kudi shi yake bi kudi shi ya kamata ya faɗi nawa ya karba ba kai zaka faɗi nawa ka bashi ba ba mai rubutu ne zai faɗi nawa aka bayar ba shi za a tambaya nawa ne kudin da ka karba in ya faɗa sai a rubuta to kaga wannan yayi ikirari ya yadda da waɗannan kuɗin a kansa to sannan kuma mas'ala ta 11 shi mai rubutu zai bayanin dukkan haƙoƙi da suke kan wannan bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai da sunan Allah za a rubuta ta wata ba a bismillah ma ko yau rana ga watan kaza a sa date na musulunci a sa na turawa rana ga watan kaza alhaji wane ya siyawa da wane gidansa akan kuɗi kaza ya bashi rabi saura rabi zai cika rabin rana kaza ga watan kaza ga kuɗin da ya bayar wata ran ma ha account din da aka yi transfer din kuɗin a ciki akan sa sunan account din account din da kuɗin ya fito da account din da kuɗin ya shiga saboda an tashi matsala a koma statement na banki za a iya gano ta inda aka yi transfer nawa aka yi transfer in an samu sabani dan wata rana za a iya sa ta rubutu takarda ta bata ko kuma a sa shaida shaidan ya mutu shi kuma kai ma ya baka shaida kai ma ka ba wani shaida baka da lafiya ka nemo wani amintacce kace to kai da Allah ka zama shaida ni mutuwa zan yi saboda wane yana bin wane kudi shi ma za mu zo kan wannan matsalar shaida shaida kenan da kuma shaida tsarkake shaida sannan na 12 al-iqraru sayyidul adilla wanda ya amsa to ya riga ya daura kansa idan haka shi yasa Allah ta'ala ya sanya wanda yake da haƙƙi aka wanda ya karbi bashi shine zai rubuta ba wanda ya bada bashi ba shi zai gaya ma abinda mai rubutu zai faɗa ko kuma mai rubutun ya rubuta ya bashi ya karanta a tsanake kai je sa hannu ya je daura kansa dan haka wannan akwai wayewa sosai in an baka takarda maimakon ka sa hannu da gaggawa ka tsaya ka karanta ta in baka iya karanta ba nemi wani ƙararre ya karanta maka ya maka bayani dalla-dalla a rubuto maka da larabci ko da turanci ko da wani yare ka je ka sa hannu kaga wata takarda ta beli ce zaka je ka sa hannu baka san meye sharuɗin belin in ba a kan shi ba za a kamo ka ta kuma ka sa hannu ka gani wata takarda ta wani abu ne to kaga duk irin waɗannan abubuwa kakkai saurin sa hannu fa ka tsaya ka dinga karanta abu da kyau ko a irin wannan social media din ne ko a irin application din nan ne wani da ya ga application sai ya kwafo kawai sai ya danna okay kana danna okay wannan application din yana fitowa waya ka zai sace duk wasu information da ke ciki ka gani saboda haka ka daina saurin danna okay da accepted da yes kaga yes ko okay ko accepted ko agree ka dinga takatsantsan da waɗannan wani abin zaka je ka sauke wa kanka rigima a cikin wayarka ko wani virus kato ya shigo ko haka su shigo su sace maka kuɗi ko su sace maka information duk irin waɗannan abubuwa ya kamata mutum ya waye duk abin da gani a rubuce ka daina saurin cewa ka yarda ko ka amince ko ka gamsu ko ka karɓa ka tsaya tukunna kai nazari ka karanta kamar sau biyu ko sau uku in baka sani ba ka kira wani wai kai abin nan ya ake yin sa ne sun ce mu in danna okay in danna in ce a'a kaka danna kaka danna jira tukunna mu ga me aka ce duk waɗannan suna nuna wayewar mutum da kuma sanin damuwarsa kuma mas'ala ta 13 fadar wanda haƙƙi ke kansa ita ce abin karɓa in an zo warware matsala ba wanda yake da haƙƙi ba saboda shi Allah ta'ala ya ce ya shifta kuma a rubuta sannan matsala ta 14 ya haramta ga wanda ake bin sa bashi ya tauye wani abu ko kuma ya wato rage wani abu cikin abin da zai shifta ko abin da zai rubuta. Sannan matsala ta 15 idan shi wanda ake bi bashin ba zai iya rubutawa ba, to Allah ta'ala ya ce a nemi wani ya rubuta masa, ko a nemi wani ya rubuta masa, ya sa wali ya rubuta masa. To shi wannan waliyin da Allah ya faɗa, shi kansa waliyin Allah ya ce ya shifta, amma da me? Da adalci, kuma kada ya tauye komai. To da haka wannan waliyin wanda ake bin bashin ne shi ne zai zo ya wannan aiki. Sannan shi kansa waliyin Allah ya shardanta cewa sai ya zama adali. Sai ya zama adali, za mu ji me adali. To sai ya zama adali tukunna, sannan zai zama cikin waɗanda za su ba da wilaya. To sannan kuma matsala ta 18 an tabbatar mana da akwai wilaya a cikin dukiya. Kenan wani zai iya wakiltar wani akan harkar dukiya. Ya zama in baka san yadda ake siye ba, baka san yadda ake siyarwa ba, baka da wayewa ko baka da sanin yadda ake, ka nemi ƙwararre ka ɗauke shi a matsayin mai baka shawara akan harkar kuɗi. Yanzu aka ga gwamnati take da masu ba da shawara. Yanzu ne kawai ake masu ba da shawara in amshin shata. Amma da mai ba da shawara fa sai ka nemi ƙwararre. Mai ba da shawara akan harkar kaza, to harkar dama ita yake yi. Ba kwana yawa profession ɗinsa ne, ƙwarewarsa ce dama. Mai ba da shawara fa, shawara. Amma yanzu sai kaga an ɗauke shi mai ba da shawara, amma a gaba gwamnatin bai ga wanda zai ba da shawaran ba. Inda ba shawararsa ake so ba. So ake a ɗan maƙala shi a wani guri yana ɗan samun wani abu yana ɓatarwa. Ba don shawararsa aka ɗauke shi ba, ya isa ya ba da shawara, ya ma ga wanda zai ba shawara. Amma ya ce mai ba da shawara. Ko mataimaki na musamman, kuma ba taimakonsa ake nema ba. Wadirin waɗannan muƙaman masu mahimmanci ne. Ya kamata a ce ƙwararru da professors da doctors da gogaggu da masana su ake sawa a wannan ɓangaren fa. Da su ake sawa kuma gwamnati za ta yi kyau za ta tafi. Amma ya ka ɗauko wani ɗan jagaliya ka kace wai mai baka shawara. Da ɗan jagaliya wacce shawara zai baka. Ina ma ya ganka. Saboda haka in an ce mai bada shawara amintaccen mutum ake so, mai ilimi, mai karatu, mai basira, wanda ya san abin da zai bada shawara a kai. Kuma ya samu lokaci ya dinga zama da wanda ya ɗauke shi ya ba shi shawarar, yana ba shi shawarar. To shi ne ƙwarewar. Kai kuma masu baka shawarar nan, idan ƙwararru ne ka dinga jin shawararsu, domin kullum suna tare da jama'a. Suna tare da jama'a suna jin me ke faruwa. To shawararsu za ta taimake ka, tunda ba komai za ka sani ba, ba komai za ka iya ba, ba komai ka goge ba. Don Allah ya baka mulki ba yana nufin ka fi kowa ilimi, ka fi kowa karatu, ka fi kowa iyawa ba. In kana son gwamnatinka ta yi nasara sai ka jawo masu ilimi da basira ka kewaye su da kai. Su kuma su dinga baka shawara da ta dace. To wannan shi ma yana cin abin da aka ce a kula da shi. Sannan na 19 haƙƙi yana kan wanda aka bawa bashi. Ko da kowawa ne ko yaro ne ba a kan waliyin ba. Shi waliyi wakili ne. In an tashi a cikin kuɗin wannan za a ɗauka, akwai kuma cikin kuɗinsa za a biya. Sannan kuma matsala ta 20 wato tasarrufin wawa da kuma wanda yake mahaukaci da yaro ba a yadda da wannan ba a cikin harkar kuɗi. Shi yasa Allah ya ce a wakilce su a yi musu rubutu. Kenan tunda har za a wakilce su a yi musu rubutu, to yaro ba za a bashi ya kashe kuɗinsa da kansa ba, haka wawa ba za a bashi ya kashe kuɗinsa da kansa ba, haka nan wanda ba shi da yake da raunin tunani, to shi ma ba za a bashi gabo ya je ya dinga kashe kuɗinsa da kansa ba, don sai kaga yana kashe su ba ta hanyar da ta dace ba. Sannan ko matsala ta 21 ingancin tasarrufin shi wali a cikin dukiyar wanda aka ambata. Sannan kuma na 22 an shar'anta koyan rubutun yadda ake rubuta wasiƙa da kuma yadda ake rubuta ciniki. Wannan fardhu kifaya ne a samu a cikin musulmi, wasu na da ƙwarewa ko su mai da hakan sana'a ma ana zuwa gurinsu suna yin rubutu don a samu warware matsala. Sannan kuma na 22 an shar'anta mana kafa shaida a cikin harkar ƙulla ciniki, auku bil uqudi. To da abin da za a ƙulla ko ciniki ko kasuwanci ko kaza a saka shaida. Waɗannan shaidun kuma za mu ji wani irin shaidu ake buƙata a shar'anta wannan. Sannan kuma mafi ƙarancin shaidu a cikin harkar dukiya shi ne a samu maza guda biyu ko kuma a samu namiji ɗaya da mata guda biyu. Ko kuma a samu wanda ake karɓar shaidar mutum ɗaya tare da rantsuwa. Idan misali shaida ɗaya aka samu, nan Allah ta'ala ya ce a kafa shaida mutum biyu maza, ko kuma a samu namiji ɗaya da mata biyu. To sai aka samu namiji ɗaya ba a samu wani namiji ɗayan ba, ko aka samu namiji ɗaya ba a samu mata guda biyun ba, to ya za a yi kuma gashi ana son a ƙulla abin? To shi ne ake sa shaida ɗaya tare da rantsuwa. Don ka kawo shaida ɗaya ina binsa kuɗi, ina shaidu? Babu, mutum ɗaya nake da shi shaida. Sai ce to za ka haɗa da rantsuwa? To sai ka haɗa da rantsuwa. Ga shaida ɗaya kuma ba zai isa a baka dukiya ba, sai ka haɗa da rantsuwa, ya zama shaida biyu kenan. To wannan ana yi. Shi yasa ayi za mu ga sharaɗin da aka samu wanda za a karɓi shaidarsa a musulunci. Na farko ya zama baligi. Don haka dole ka kawo baligi. Na biyu dole ka kawo mai hankali. Ba za a ce wai shaidanka ka kawo yaro, ko a kawo shaidanka ka kawo mahaukaci. Ba za a karɓa ba. Dole ka kawo kuma wanda yake magana, ba za ka kawo kurma ba. Za ka kawo kurma ba, sai dai in rubutu ne shi kuma kurman ya iya rubutu. A rubuce akai. Amma ba haka ba, dole ka kawo wanda zai iya furtawa, ya ji abin da aka faɗa kuma ya riƙe kuma zai iya furtawa. Sannan dole ka kawo musulmi. Dole ka kawo musulmi. Sai dai in a wasiya ne a lokacin tafiya, wannan ana iya karɓar shaidar ahlul kitabu tare da rantsuwa. Sannan dole mutum ya zama ya haddace abin da ya
a gabana wane ya ba wane rana kaza ga watan kaza
aka bayar, rana ka za a kawo. Amma sai aka kira ka shaida, sai ka ce ina jin ko biyar ne ko shida ne, anya ko ba takwas ba ne, a ce kai tashi da Allah. Da za ka samu cikin rudu, kai da aka kafa ka shaida, kuma ka zo kana cewa ko kaza ko kaza. Ai ba koko a harkar kuɗi. Ba magana koko, yaƙini ake so ka sakankance da shi. Don an ga mutum bai da hadda ko bai haddace ba, to kaga ba za a karɓi shaidarsa ba. Sannan kuma a samu adala, ya zama adali, wato wanda zai kawo shaida. Waɗannan sharaɗin guda shida su ake kiyayewa wajen karɓar shaidar wanda za a ba da shaidarsa a cikin harkar kuɗi da harkar rubutu da sauransu. Sannan akwai abubuwa guda goma kuma da ake la'akari da su a watsar da shaidar mutum. Akwai wasu abubuwa guda goma da ake la'akari da su, ka zo ka ba da shaidar alƙali ya ce bai karɓi shaidar ka ba, ko bai daɗa shaidar ka ba, ko ba za a amfani da shaidar ka ba, ko kuma ka ba da shaidar ba za a karɓa ba. Akwai yaran tari, a ce waye shaidinka, ka ce yara. Duk da yake akwai inda ake karɓar shaidar yara, za mu ji gurare guda tara da ake karɓar shaidu daban-daban. Akwai lokacin da yara kaɗai ake karɓar shaidar su. Wani ne ya zo ya wani abu a gaban yara, duk yaran suna nan suka gani su kaɗai. Sai kuma ya yi kisan kai, ko ya ta'addanci, ko ya ɓarna, ya gudu, aka tambaya waye, suka ce wane ne. To in ba wani babba ne ya zo tsakaninsu ya shiga ya laƙana musu, ba za a iya karɓar shaidar yara. To in dai bakinsu ya haɗu gaba ɗaya a kai, to an yi ne. Amma wani babba ya ce in an ce waye, ku ce wane ne. To kaga ya ɓata abu, sai babba su alewa. To kaga ya ɓata shaidar. Yasa aka ce idan babban mutum bai shiga tsakaninsu ya ɓata shaidar ba, za a iya karɓar shaidar su akan abin da ya shafi abin da yara suke yi. Yanzu yara su ce wane ne ya buge shi, kaga shi ya buge shi, tunda duk sun haɗu. Wane ne ya make shi, wane ne ya ture shi. Yara duk za su taho gida su ba da shaida wane ne ya kaza. To irin wannan da wuya a samu ƙarya a cikin wannan harkar ta yara. Sannan ba za ka kawo mahaukaci ba, a zo a ce kai alƙali ya ce shekara ka nawa, ya ce to da dai shekara ta kaza, amma ina ga ko wataƙila yanzu ta ragu ko ta ƙaru, zai ce tashi ka tashi. Ba za ka karɓi shaidarsa ba. Haka in ka kawo wanda yake akaras, wanda baya ji ko kuma baya magana, kurma ko bebe, to shi ma a wajen harkar magana ba za ka kawo shi ba. Duk da yanzu Allah ya sa gashi ma ana maganan Kur'ani suna da ilimi wanda ake koyar da su karatu da rubutu da sauransu, har ma da shaida, har da digiri, da masta, da PhD, har da profesa na irin wannan wato rubutun da karatun. To kaga wannan ya nuna kenan, yanzu ana malamai suna iya duba wannan harkar su ƙara tantancewa. Sannan ba za ka kawo kafiri ba, ka ce shine shaidarka, dole sai ka nemo musulmi, sai dai a harkar wasiya ne. Sannan ba za ka kawo fasiki ba, dan shi fasiki abin da yasa ake gudu, za a iya haɗa baki da shi tunda ba mutumin arziki ba ne, a ƙara ko a rage ko a canza. Sannan ba za ka kawo wanda bai haddace ba, wanda ba shi da hadda, ko kuma mai yawan mantuwa, ko kuma wanda akwai gaba tsakaninsu da wanda zai ba da shaidar. Akwai gaba, kaga in akwai gaba mutum zai ce ƙwarai ya yi, ƙwarai sai ya ƙara mama ko ya rage maka don mugunta. To ba a yin wannan. Sannan wanda akwai tuhuma ma, ko tuhuma ce a tsakani, kun taɓa neman aure da shi ka kada shi, da aka ce shi ne shaidarka. Na'am? Za a iya samun matsala ko? Ko kun tsaya takara ka kada shi? kun taba neman ciya man ko kansila ko dan majalisar jiha ko na tarayya ko sanata ko gwamna ko shugaban kasa ya kada kai aka ce wai sheda aka ce shine kaga akwai tuhuma zai iya fada gaskiya amma kuma dai akwai dan tsore saboda wata kila wancan abin a baya masa tabo yana neman inda zai huce to haka nan makusanci kusanci in yai kusanci da yawa ba za a ce wai sheda ka ce dana ba ko a ce wai shedan ka ce babana ko a ce wai shedan ka ce matata to matakan an karbo abin dama da ita za a ci ai shi yasa ba za a karbi ba za a akwai dan tuhuma a cikin sheda da akan uba akan da miji akan mata akan miji saboda kusancin su yayi yawa ba za a rubuta su a cikin sheda ba ba za a ce kawo sheda a rubuta ka kawo matarka ba sai dai in shedunka aka ce ka kawo shi ma ya kawo shedin sa ko ka kawo next of kin ɗinka shi ma ya kawo nasa to kaga wannan an san suwa ake sawa to haka nan kuma irin shedar da za ta iya jawo maka amfani ko ta tunkuɗe maka sharri ita ma ba za a yarda da ita ba sai aka gano ashe yana neman auren yarsa a gaba ba a yi auren ba yanzu sai je ba da shaida a kansa mai kyau wannan shaida za ta taimaka a yi ne a yi maza a yi wannan auren ko kuma dama yana bin sa bashi iya je ba da wannan shaida zai sa ya rage masa ko dai akwai wani kusan akwai wani amfani ko wani sharri da hakan zai tunkuɗe masa to shi ma a nan gurin malamai suka ce duk a yi taka tsantsan wajen shaida to musulunci addini ne mai hikima addini ne mai adalci addini ne mai gaskiya addini ne da baya son a cuce ka baya son kai ma ka cuci kowa la tazlimuna wa la tuzlamun kakka cuta ka a cuce ka to shi za ku ga yadda ake bada sheda da yadda ake sa shedu yake bambanta misali akwai inda a musulunci ba a karbar shedar mutum daya ko mutum biyu ko mutum uku sai mutum hudu kamar ina kamar zina da luwadi da sauransu idan mutum yazo ya ce wani yayi zina to sai a ce je kaka kawo shaidu mutum hudu kuma dukkan su maza kuma dukkan su nagartattun mutane in an samu uku nagartattu daya ba nagartacce bane shaida ta fadi to balle kuma biyu ko uku sai duk sun zama nagartattu to su nagartattun me ya kashi su ga inda ake zina ma kaga Allah so yake rufa mana asiri mutuba in ku har kaga duk sharadin nan ya cika to dama Allah ne yake so a kama ka sai ka kawo shaidu hudu in ka kasa kawo shaidu sai an maka bulala ta kazafi shi yasa ku kiyayi kana fada da mutum ko fushi ya hada ka da shi ka ce masa mazinaci ko ka ce masa dan luwadi kaga wannan kalmar kare ka ce ana tuhumarsa zaka iya kasa mu dan mafita lauya zai iya kare ka ko bulala ce ai ma ko wani abu amma ka ce wane yayi zina ko wane yayi luwadi Allah ta'ala ce ka nemo shaidu guda hudu bi arba'ati shuhada fa iz lam ya'tu bi arba'ati shuhada ulaka inda Allahi humul kadhibun idan musu kawo shaidu ba Allah ya ce a gurin Allah ba ma a gurin mutane ba sunan su makaryata kuma ta yiwa fa uku sun gani shi yasa an kaga ana zina ka ja bakin ka kai kai wa mutumin nasiha kai ka daina kakka sake kaji ko don Allah a duba girma a ba kai din mana sai ka wuce to kakka ga kowa labari wannan labarin ya tsaya daga nan in ka je ka ba wani labari to shi kuma kai ka kara kotu kai din ka gani amma sai an zane ka saboda baka kai baku cika adadi ba in biyu suka gani su shiru in uku suka gani su in hudu sun gani to kafin ku fada ma sai kun ce to mu hudun ma yaya muke ne ne sai ku ga daya mashayin giya ne ku ce a to kawai mu je bi man nasiha bi ma addu'a Allah ya shirye shi saboda Allah yana son ya kare mutuncin jama'a kada wani ya fushi ko ya fada ya hada ku ko rashin fahimta ya je ya kaga maka to kun ga anan Allah ya ce shaidun sai sun kai hudu sannan akwai inda ake karbar shaidun mutum uku aina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baya halatta mutum yana da arziki yana da wadata ya dawo kuma yana roko yana bara har sai mutum uku sun ba da shaida cewa lalle arzikinsa ya kare to wannan hadisi da shi malamai suka kafa hujja cewa anan za a iya karbar shaidun mutum uku a wajen cewa lalle wani ya cancanci a bashi zakka ko a bashi taimako saboda alamomi da waɗannan mutum ukun suka ba da shaida cewa ya karye yana buƙatar taimako don ya ƙara dora kansa to anan shaidar mutum uku ta isa sannan da ake karbar shaidan mutum biyu kuma mutum biyu sun isa su ba da sheda shine wajen aure. In za ka neman aure, duk wannan gayyar da ake yi fa kawai ta zumunta ce. Amma ka dau mutum bi tak ka sa su a bayan motarka. Ko? Da kai mai karba, shi ma mai bayarwa ya zo shi kadai, ku hudu kadai kun isa ku daura aure. Ku hudu, mutum hudu. Duk wannan abin da ake ta yi a kashe miliyoyin kuɗi a tafi daurin aure, a kashe miliyoyin kuɗi a tafi kaza. In ba zumunta za a yi ba, duk asara ne. Asarar kuɗi ne. Zamanin sabai ba a kiran, ba a zuwan gayyar daurin aure. Ko akan hanya ka haɗu, kai kana son ƴata to mu zauna nan, kai zo zauna, zauna kai ma sai a daura shi kenan, an gama. Ba a wahalar da mutane. Amma sai ka ga daga nan sai a tafi Sokoto, a tafi birnin Kebbi daurin aure. Kuma wani baka je ba kun bata kenan. A tafi a zuba mai. Yanzu akwai wanda aka ce za a daurin aure, aka ce kowa ya ba da 50,000, za a harhaɗa a kama motoci. Wajen mutum 40 fa, nawa kenan? Miliyan na hudu? Miliyan biyu? To yanzu da Allah da su bashi miliyan biyun nan su fasa zuwa daurin auren. Wannan miliyan biyun yanzu sai sai kayan abincin da zai ishe shi wajen shekara ɗaya. Su bari in an dawo sai su ce ba mu samu daman zuwa ba, amma ga miliyan biyu abokai suka ce a baka. Wallahi sai ya fi farin ciki da wannan miliyan biyun fiye da wancan yawon da za a je a ɗaɗɗauki hotuna. Kai ba shaida ba, wasu ma ana ɗaurin auren ba shiga masallaci suke ba, suna gefe ana ta tattaunawa ana gaggaisawa da sauransu. Saboda haka akwai inda ake karɓar shaida mutum biyu. Haka wajen aure, wajen isa, wajen wato talaq da saki da raja'a, duk ana karɓar shaida mutum biyu. Akwai kuma inda shaida mutum ɗaya ma take wadatarwa. Kai musulunci a ina ne? Wajen ganin wata. Amma a mazhabin Imam Malik ba a karɓar shaida mutum ɗaya fa sai biyu. Amma a mazhabin Imam Shafi yana kafa hujja da hadisin Abdullahi dan Umar, tara annasul hilala fara'aituhu fa akhbartu rasulallah anni ra'aituhu fa samahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Naga wata ni kadai, na ba manzon Allah labari, nace masa ya rasulallah naga wata, manzon Allah ya ce a sanar an ga wata. Abdullahi dan Umar. To da ana karbar shaida mutum daya. Akwai kuma inda ake karbar shi ma shaidar mutum ɗaya wajen tantance ciwo. Likita wanda zai tantance ciwo ya ce ba za ka yi azumi ba ko za ka yi, ko mace za ta aje azumi. Likita ɗaya ƙwararre ya ce kana da ciwon da ba za ka yi azumi ba, ya baka shaida sai ka aje. Wannan ana ɗaukar shi ma shaidar wato mutum ɗaya akan harkar magani. Akwai kuma da ake karɓar shaidar mutum ɗaya da rantsuwa, shine inda aka kasa samun shaidu biyu sai a haɗa da rantsuwa, sai a ba mutum haƙƙinsa na dukiya. Akwai kuma da ake karɓar shaidar mace ɗaya ma. Akwai wajen haihuwa, sai a zama mace mijinta ya bar biliyan 10 ya rasu, amma ya bar matarsa da ciki, bai da kowa a duniyar nan sai wannan matar, sai wannan mai wannan ciki. Amma yana da ƴan uwa shiƙiƙai da li'abbai da li'ummai suna nan. To idan wannan yaron ya zo duniya da rai, ya haramta wa shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai gado, di ya kwashe shi kadai. To idan wannan shaƙiƙan da li'abban da li'umman ba masu imani ba ne, za su je su ba wa matan wani guba ta sha ta ɗan ya mutu a cikinta. Ka san kuɗi ba abin da ba ya jawo an ba imani. To saboda haka wannan matar alƙali zai sa a ɗauke ta daga gidan da take ta kaba a kaita wani gida a ajiye, a kuma samu nas ƙwararriya amintacciya ta zama ita take kula da ita. Saboda idan ɗan ya zo ya yi kuka ya mutu, yana zuwa sai ya yi tari ko ya yi kuka sai ya mutu, to ya hana su gado, sai dai shi kuma a ci gadonsa. Amma su ya hana su cin gadon wannan ɗan uwan nasu, sai dai shi kuma a nemo su, a shi kuma za su ci gadonsa. Amma in ya zo ba rai, to shi kenan wannan shi ba zai ci ba ko ba zai hana wani ya ci ba. To kun ga wannan gabar tana da mahimmanci. To sai shi alkali sai ya tura nas ƙwararriya ta je gurin ita, za ta yi masa rikodin, ta rubuta masa an haifi ɗan nan da rai, bayan ya zo duniya da minti biyu ya cika, shi kenan ya hana su gado. Ko kuma ya zo babu rai, to kaga ita ma nan matar sai an sa mata ido. In ba haka ba ana iya bata cin hanci da rashawa, musamman yanzu yadda cin hanci da rashawa ne yawa a kan harkar dukiya. To irin wannan gabar ana karɓar shaidar mace guda ɗaya akan abin da ya shafi mata ko ya shafi wannan bangaren wajen haihuwa da wajen shayarwa da makamantansu. Akwai kuma da ake karbar shaida ahlul kitab ma. Ahlul kitab su bada shaida a karba musamman a wajen wasiya a lokacin tafiya kamar da muka karanta a can baya. Sannan kuma akwai inda ake karbar shaidar yara shine muka yi bayani akan abin da yara wani ya ji ma wani rauni a cikin su duk suka bakin su ya hadu akan cewa wane ne yayi to wannan shaida ana iya itibari da ita a kuma ci gaba da bincike don a tabbatar da abin ko kuma a rushe shi. To wannan shi yasa yace la tuqbalu shahadatu sibyan ba karbar shaidar yara sai a irin wannan. To akwai kuma inda ake karbar ba a karbar shaidar mata su kadai a cikin harkar dukiya. Shi sa za ka nemo shaidu ka nemo maza a harkar dukiya su mata akwai da ake karbar tasu shaidar. To haka nan kuma shaidar da bawa ya bayar inda ya balaga kuma yana da aminci za a iya karba dan shi ma namiji ne. Sannan shaidar waɗanda ba musulmi ba mazan su ko mata ba za a karbe ta ba sai a wasiya kadai tare da rantsuwa. Sannan kuma an nuna irin darajar da maza suke da ita da irin darajar da mata suke da ita sannan an nuna bambancin darajojin su. Akwai inda namiji ya fi mace, akwai inda mace ta fi namiji, akwai inda suke yin daidai. A wajen ibada duk ɗaya ne. Man ja'a bil hasanati falahu asharu amsaliha. Ko mace ce ko namiji. Man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyanu hayatan tayyiba. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har zuwa ƙarshe. Kaga duk wannan an nuna maza suna kaiwa wannan muqam, mata suna kaiwa. Amma akwai su gurare guda biyar a shari'a waɗanda ake cewa namiji zai dauki ko namiji daya a kawo mata biyu daga ci akwai wajen shedan nan akwai wajen yanci idan ka yanta bayi mata guda biyu daidai yake da ka yanta namiji guda daya akwai maganar ina
gado
shi ma gadon a wasu masaloli ne amma akwai masalolin da mamaci take fin namiji gado akwai masalolin da suke zama kansu daya akwai masalolin da duk wanda ya karanta gado ya san waɗannan masalolin. Akwai matsalolin da kuma ake ba mace daya a ba namiji biyu saboda yasa aka ba namiji biyu in ka duba da biyun ma dide nasu ne yanzu ko nawa aka babu ba nasu bane a gani kuma dama an ka kula ai hikima Allah ta'ala ya da yace a ba mu biyu a ba su daya in an zo aure kai da aka ba biyu sai aka ce ka kama gida ka yi lefe ka biya sadaki in an haihu ka sai ragon suna in an je asibiti ka biya kudin magani nam ka siyo omo ka siyo sabulu in sallah ta zo kai mata dinki in an kai yara makaranta ka biya musu kudin makaranta bin duk sun kare akan su kenan duk sun koma kanta bin ita kuma dayan nan da aka bata in dai tana da uba ba za ta ci da kanta ba babanta ne zai dinga ci da ita yana sha da ita yana mata tufafi yana bata kayan kwalliya in tana da miji ba za ta ci ko daya daga wannan dayan ba miji duk sai abubuwan nan guda 10 shi zai yi da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kayan kwalliya da kayan tsafta da magani da asibiti da gidan kwana da komai na mijinta ne zai yi in kuma ta tsufa ya dawo kan ƴaƴanta to dayan na me kina hannun babanki babanki ke daukar nauyinki kina hannun mijinki mijinki ke daukar nauyinki in kin tsufa wabil walidaini ihsana ƴaƴanki nauyi ya dawo kansu kana da baba zaka barta ta sai wani abu da kanta kana da hali kana da mata ba komai kai kake yi ba in kana da ƴa zaka ce ta je ta nemo kudin makaranta komai kai zaka yi saboda haka nauyin kudi gaba ɗaya yana kan maza wa bima anfaqu min amwalihim yasa da Allah ta'ala ce a ba su ɗaya inda a ce Allah bai dora mana nauyin komai ba to sai a raba daidai kowa ya je in karshen wata yake ce to ki biya na wannan watan ni kuma biya na wata na gaba amma Allah ta'ala da ya dora mana harkar kudi sai ya ce a ba mu biyu su kuma da za a dora musu ba dora musu kai ba sai aka ce a ba su daya to yanzu aka je ka karbo gadon ka miliyan 2 bace ta karbo gadon ta miliyan 1 a nawa za a ci komai komai a miliyan 2 ka za a yi banda miliyan 1 ta kai mace ko baka bata kudin abinci ba sati guda taranta a kudin ta ta ci to a ka'idar shari'a in ka zo sai ta baka lissafi ka biya ba ta yafe ma ba kai malikiya sun ce ko daure ka akai mace ta ci gaba da cin abinci tana rubuta ma in ka fito sai ta ce mai gida ko wani bashin fa ko za a sake koma in dai ba ya tuya ce ba sai ka biya tunda dai matar ka ce kun ga wannan duk ana nuna mana cewa harkar kuɗi da ake dora maza ana son su kyautata wa mata ne na 30 wanda ya manta shaida sai aka tunatar da shi sai ya tuna don zaka iya mantawa kuma ka tuna to wannan ya tuna din shi sa Allah ya fatu zakira ihdahum al-ukhra sana idan mutun yaji tsoran sheda na 31 in ya bada sheda za ta zama matsala to babu komai wajen bada shedan nan mutun sai ya rubuta cewa shi ma ya rubuta yadda aka rubuta shi a matsayin mai bada sheda shi ma ya rubuta takarda cewa ya zama sheda akan kaza saboda ko ya rasu wannan takarda za a yi amfani da ita sannan na 32 baya halatta ga mai bada sheda ya ki bada sheda sai yana da wani uzuri sannan kuma baya halatta kuma ba wajibi bane mutum ya amsa je ya bada sheda idan wato ya zama bai cika sharadin da ake bukata na bada sheda ba sannan na 34 an hana kosawa da kuma gajiyawa bisa rubuta abinda aka yi na kasuwanci ko kadan ne ko mai yawa ne sannan na 35 an yi bayanin hikima da ke cikin shar'anta rubuta basussuka da ko bada sheda akai zalika ajna Allah huwa aqsatu
indallahi wa aqwam
sannan wa aqwam li shahada sannan 36 an bada sauki wajen rubutu idan kasuwanci hannu da hannu ne ga kaya ga kuɗi wannan ba sai an rubuta ba kai ka karbi kaya shi ya karbi kuɗi sai ana tsoron rigima ne sai a rubuta an bashi kayan shi kuma ya rubuta ya bada kuɗin sannan na 38 ka a cutar da mai rubutu ko mai bada shaida ta hanyar kallafa musu abinda zai wahalar da su ko kuma abinda ba zai musu daɗi ba sannan kuma na 39 saba ma wannan aya Allah ya ce fa innahu fusuqun bikum laifi ne mutum ya zama ya saba waɗannan dokoki da Allah ya shaɗanta sannan na 40 wato idan mutum an tabbatar fasiki ne ko kuma daga baya bayan ya dau sheda yana fasiki sai kuma ya dawo mutumin kirki ko kuma yana mutumin kirki sai ya dawo fasiki shi wajen dauka yana mutumin kirki wajen bayarwa kuma sai ya dawo fasiki za a karba shi sai aka ce ba za a karba ba dai ya ce fa innahu fusuqun bikum sannan kuma wannan aya ta nuna mana mu tashi mu nemi ilimi kuma Allah ta'ala yana ƙara mana ilimi akan wanda muke nema domin sai ka nemi ilimi kaɗan sai Allah ya faɗaɗa maka shi sannan ko ya ƙo mana tasirin tsoron Allah yadda yake gyara zuciyar mutane yake gyara ayyukan mutane wannan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuɓa harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana sai tambaya malam wannan tambayar daga ɗaliban FCE ne suka ce shin malam ko ya halarsa ya yi ƙaryan shekaru sa don ya samu admission ki canza shekarunsa ne shekaru ya ba musu ƙarya tun da suna ne da suke ko? Ta aka yi dole wanda zai shiga makaranta sai na da shekaru misali 25 shi kuma ya kai 27 sai ya shafe biyun sama ko? Ya da 25 ko kuma a yana 23 ne aka ce sai mai shekara 25 sai ya ƙara lamba biyu suka zama 25 ai mafi yawan ɗalibai da suke shiga makarantu akan harkar shekaru sai sun yi gyara ko takarda haihuwa ko kaza ko kaza wannan fa har masu zuwa jami'ar islamiyya ta madina da masu zuwa azhar da masu zuwa sudan da masu kaza duk inda zaka fita karatu a duniya inde kana so su sun sa ka'idar su ne sai ka ga lalle a ka'idodin akwai wanda ka karya sai ka yi dan gyare-gyare to wannan tunda ba aiki bane ko ba aiki za a baka da shi ba ba kuma sana'a za ka yi da shi ba gyaran takardun neman ilimi ne to wannan malamai suna yin sauki Shehu Usaimin ya ce wannan babu laifi mutum ya gyara takardunsa don ya je makaranta amma gyaran takardi don neman aiki ya ce wannan shine haramu domin shi aiki barna za ka yi in ka gyara ko a gyara maka takardu ka tafi neman aiki kaga baka iya ba kenan amma a gyara ma takardu ka shiga makaranta ka nemi sani wannan kamar wasila din aka gyara ko amma gaya shine kuma a ce ka iya karatun da baka iya ba yace wannan shine problem da haka ka a ba mutum shaida na abin da bai iya ba amma za a iya taimaka masa ya shiga neman ilimi a ga cewa wato takardarsa ba ta da kyau a iya gyara mata takardarsa don ya shiga makaranta ya nemi ilimi amma ba za a gyara masa takardu don ya yi aiki da su ba to dan zai aikin da bai iya ba barna zai amma wannan ku dama koyo zashi dan wani dan shekara ɗaya da zaka cire ka je ka koyi ilimi ka gani malam mai tambaya tana cewa shekarunta 18 amma har yanzu bata fara ganin al'ada ba to dama ai ba da al'ada kadai ake fara ibada ba shekara 15 idan mutum ya kai namiji ko mace to alƙalami ya hau kansa ko ya fara al'ada ko bai mafarki ba ko bai ga alamomi ba tunda alamomin da ma ai guda nawa ne guda hudu ne ko to daga ci akwai kaiwa shekara 15 to da haka kenan zaki fara ibada da kin kai shekara 15 ko biki fara al'ada malam saura kiris asharuwa sai al'ada ta yi dawo shikenan baki da azumin wannan rana tunda kiris ne ba wai an sharuwa yazo ba yazo daidai sharuwa yazo kafin asharuwa yazo daidai ana sharuwa suna da bambanci aiko kafin a sharuwa ya bata azumi daidai za a sharuwa fa suka zo tare da sharuwa na'am azumi ya tsira ko bayan sharuwa ma azumi ya tsira lokacin sharuwa ma azumi ya tsira tunda ai da ma za ma a sharuwa kaga kenan tunda za a sharuwa a karya azumi al'ada ta fito ta karya azumi kaga shikenan ai abu ya zo daidai kan kari amma kafin a sharuwa ko da kiris din nan da kika faɗa minti biyu ne ko minti ɗaya to kin ga shikenan azumin sai kin sake shi bayan sallah sai kin rama shi to kafin mu addu'o'i muna maraba da zuwan malam Ibrahim Zamfara malam Ibrahim Zamfara tunda muka buɗe tafsirin nan shekara 28 da shi aka buɗe lokacin da mun tashi nan ba gidansa muke zuwa din laccoci da karatu ba ma inda za a yi lacca ko karatu ko waye sai gine gidansa ne yake da fili ko da makar ko da makarantar da za a je can a yi lacca ina ga shekara 29 waye nan yake gurin lokaci shekara 29 ko waye cire shekara 29 a nasu shekaru mu mu cire 29 mu ga saura nawa Malam Ibrahim Zafara Allah ya saka ma da alheri an yi hidima sosai ana yi kuma Allah ya saka da alheri kuma ya zo da sakon dinkin kayan marayu maza 100 mata 100 daga alhajiyar to Allah ya saka da alheri da wannan sako na dinkakkun kaya na maza guda 100 da mata guda 100 Allah ya saka da alheri Allah kuma ya kara arziki da wadata gudunmawa da addu'o'i akwai 15,000 daga tatako Allah ya biya mishi bukatunsu akwai 1,000 a taya ni addu'a kan sana'a ta qur'ani guda hudu a mun addu'a 5,000 daga aishatu Allah ya biya bukatuna 500 Allah ya bani mata ta gari 1,000 Allah ya biya mun bukatata ta gari 250 daga Dr. Aminu ya guda accountant general kuma shi ya dauki nauyin saka wannan tafsiri din a bishin radio FM Allah saka mata alheri 2,000 ina neman jari qur'anai guda 8 daga wani bawan Allah 1,000 ayi min ayi iyaye na addu'a 1,000 a sa asusun marayu 3,000 bashi ya mun yawa mace daya ta musulunta yau sunanta Gibrila Gibrilia ko me Gabriel ta dawo Maryam Gabriel daga kaltun gwata zo insha Allah gobe mun ce duka a tara waɗanda suka shiga din musulunci kusan su 60 ko kusan su 60 gobe mun ce a tara su insha Allah za mu musu jawabai na musamman da zai ƙara ƙarfafa su a cikin addinin musulunci gobe ne ko yawa gobe a gidan saba gidan marayu na Tumfure a taya ni da addu'a iyaye na da yara na surras to Allah biya Allah ya ji kansu ya musu rahama malam na dade ina a caba Allah ya hore min nawa to Allah ya hore ma naka bashi ya mun yawa Allah ya baka hanyar biya shekaru hudu ina fama da ciwon ido Allah ya kawo sauki na fara karatu Allah ya bada sa'a sauran bukatu na jama'a duka muna roƙon Allah muna tawassuli da sunansa masu girma da sufofinsa madaukaka duk mai bukata ta alheri Allah ya biya masa duk mai damuwa Allah ya yi masa Allah ya mana rahama Allah ya jikan mu Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cikin bayinsa entatu a cikin wannan wata abinda Allah yake raba na alkhairi Allah ya sa da rabon mu a ciki da mu da ƴaƴan mu da matan mu da zuriyar mu da al'umma musulmi baki daya Allah ya daukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya kare musulunci ko ina a duniya Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jinkansa Allah ya sa muna da rabo a ciki subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
ورد الهلال المبتغى فصومك يبتدي رمضان يا ضيف الورى فزرتنا في المعبر موعدي.